Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Har yanzu Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Juma'a 17 ga watan Disamba. Cikin shirin za a ji cewa saboda karuwar matsalar tsaro, hukumomi a jamhuriyar Niger sun ce a shiga addu'o'i kuma da alamar an ansa kira.
Addu'a tana da amfani, da Allah na ce a yi ta matsala ta kama, to akwai matsala gaskiya ta kwana mutum shi kwanta hankalin shi bai kwanta ba.
To duk da matsalolin tsaron, wannan bai hana ci gaba da harkoki irin bikin Ingila ko sallar Ingila da za a yi gobe a Difa, inda ake jin ma mutane daga ƙetare za su zo.
Lalle da magaram Difa ce, Borno ce, Kanam ce, da Margu ce, Muniyo ce, don mu duka ruwa ɗaya uba ɗaya muke tushen mu ɗaya.
Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma za a ji shirin yanayi da muhalli da Aisha Mu'azu ke gabatarwa, to sai dai saboda wasu dalilai maimaici za a ji. Za kuma a ji ra'ayoyin wasu daga cikin masu sauraron mu, amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan safiyar, ta da fatar an wayi gari lafiya, Allah ya sa haka, amin. Sakatare General na Majalisar Ɗinkin Duniya Anthony Guterres ya bada hasashen rashin tabbas game da shekara ta 2022, yana mai cewa a jiya Alhamis cutar COVID-19 ba za ta tafi ba, kuma allurar rigakafi kadai ba za su kawo ƙarshen cutar ba. Rigakafi tana takaita yawan masu ziyartar asibitoci da rage yawaitar mace-mace ga yawancin waɗanda ke samun su, kuma suna rage yaduwar cutar, amma yaduwar cutar ba ta nuna alamar dainawa. Wannan yana faruwa ne ta hanyar rashin adalci, jinkiri da rashin gamsuwa. Guterres ya yi magana da manema labarai ta kafar intanet bayan wata cuɗanya da yi da wasu mutane da aka gwada su suna ɗauke da COVID-19, ciki har da mai magana da yawunsa. Yana aiki daga gidansa na birnin New York tun daga ranar Laraba a matsayin rigakafi. Wannan shine karo na biyu cikin mako guda da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce Anthony Guterres, mai shekaru 72 da ke da cikakkiyar allurar rigakafi ta cutar coronavirus, yana iya kamuwa da cutar kuma yana aiki daga gida. Watanni biyu da suka gabata, Hukumar Lafiya ta Duniya ta kaddamar da wani shiri na yi wa kashi 40 na al'ummar duniya allurar rigakafi a ƙarshen wannan shekarar, da kuma kashi 70 nan da shekara ta 2022. Amma yayin da ya rake makonni biyu kacal, Guterres ya ce ƙasashe 98 ba za su cimma burin shekara ta 2021 ba. Karɓe iko da Taliban ta yi wa makwabciyarta Afghanistan a watan Agusta ya tilasta wa 'yan Afghanistan sama da 300,000 neman mafaka a Pakistan, amma yanzu ana neman yawancinsu da su koma gida. Jami'an Pakistan suka bayyana adadin a jiya Alhamis a karon farko, inda suka ce 'yan ƙasar Afghanistan 500,000 su ne suka shiga Pakistan bisa ingantacciyar takardun biza, duk da cewar sun tsaya bayan karewar takardun balaguran nasu. Sauran mutane 200,000 sun shigo ba bisa ka'ida ba, mun kuma roƙe su da su fice nan da kwanaki 90 saboda babu wani rikici a Afghanistan, a cewar Fawad Hussein, ministan yaɗa labarai na Pakistan, wanda ya shaidawa muryar Amurka. Ministan ya bayyana cewar ƙasar ta riga ta karɓi bakuncin kusan 'yan Afghanistan 3,000,000 gami da ayyana 'yan gudun hijira a hukumance da kuma 'yanci ranin tattalin arziki ba bisa ka'ida ba. Pakistan, wacce ke da iyaka da makwabciyarta mai tsawon kilomita 2,600, ta tsaurara matakan tsaro a kan iyakokinta bayan Taliban ta karɓe iko a Afghanistan a ranar 15 ga watan Agusta a wani yunkuri na daƙile kwararar 'yan gudun hijira. labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan gundumar Colombia. Majalisar Dokokin Amurka ta matsar da Amurkar mataki na gaba a cikin wannan makon domin zama ƙasa ta farko da ta haramta shigo da kayayyaki da tsirarin 'yan kabilar Uyghur suka samar wanda ake bautar da su. Bayan fiye da shekara guda ana tattaunawa, dokar hana ma'aikatu bautar da 'yan kabilar Uyghur ta samu zarcewa a Majalisar Dattawar Amurka baki ɗaya a jiya Alhamis, inda ta share wa shugaba Joe Biden damar sa hannu kan ƙudurin dokar. Da zarar ta zama doka, ƙudurin dokar zai haramta duk wani shigo da kayayyaki daga yankin Zanshin na ƙasar Sin zuwa Amurka, sai dai idan kamfanoni za su nuna wa gwamnatin Amurka shaidar sahihiyar hujja na cewa hanyoyin samar da kayayyakin ba yi amfani da bautar da musulmai 'yan kabilar Uyghur ba da ke sansanoni a ƙasar ta China. Beijing ta bayyana da sansanonin a matsayin guraren gyaran hali da nufin yakar ta'addanci. Wakilin jam'iyyar Democrat Jim McGovern da ɗan majalisar dattawa na jam'iyyar Republican Marco Rubio sun cimma matsaya a kan ƙudurin dokar da kowannensu ya amince da zauren majalisarsu cikin shekara guda. Fadar White House za ta yi aiki kafaɗa da majalisar dokoki don aiwatar da wannan matakin. Mun amince da majalisar cewa za a iya ɗaukar matakin ɗora alhakin kisan gilla da ake yi wa jama'a a Sin gami da kisan kiyashi da take haƙƙin bil'adama da kuma magance ayyukan tilastawa jama'a a yankin Zanshin, in ji sakatariyar yaɗa labarai na fadar White House Jen Psaki a wata sanarwa da ta fitar gabanin taron. Majalisar ta amince da ƙudurin.
To, kafin Yusuf ya kawo muku kashi na biyu na labaran duniya, za mu nufi jamhuriyar Niger, inda ganin yadda matsalar tsaro ta ƙicinyewa hukumomi da kansu suka yi kiran jama'a da su baki ɗayansu su shiga addu'o'i sosai. Haruna Mamman Bako, gare ka.
Hukumomin jamhuriyar Niger tun daga kololuwar ƙasar zuwa ministan cikin gida mai kula da harkokin addinai da na al'adu sun ba da umarni zuwa mahakamta na bariki da na gargajiya na sassan ƙasar, musamman sarakunan gargajiya da su faɗakar da shehudnai da limammai da malamai da almajirai da masu karatun allo da masu makarantun nan koyon allo da dukkan maluma addinin Islama da ma na Krista da duk abinda kai imani da shi da su ci gaba da sabke alqur'ani a kowace juma'a a kowane masallaci na kasar birane da ƙauyuka da yin addu'o'i a kowane masallacin Hamsu Salawatu kowane lokaci da majamu'ai don Allah tabaraka wa ta'ala ya rinjayar da kasar bisa ga 'yan ta'adda. Mai martaba sarkin birnin Kwanni Alhaji Muhammad Salifu Usman Sardauna ya bayyana mana umurnin hukumomi na kasar.
Mun samu message daga hukuma cewa ya kamata tun daga juma'a wadda za ta fara, musamman cikin masallacin nan juma'a, duka inda an kaga ana iya sabka a yi sabka, inda an kaga kuma ba halin sabka a yi du'a'i, da duka ma masallacin ne na Hamsa Salawati, domin Allah cikin ikon shi shika muna sauƙin hitintun nunga da ke faruwa cikin ƙasashenmu. Da fatan Allah zai karɓi du'a'i inda an kace jama'a al'umma gaba ɗaya, in kowa ya saniya Allah babu abin da ya gagare Allah shi kawo mu sauƙin laluran nan. Na yanda aka ganin kuma su ne sanadi, Allah shi aza su bisa ga hanya su fahimci abin da ya zama alheri ga jama'a da gare su ga baki ɗaya. Haka muna kira ga dukkan malamai, limamai musamman nan masallacin nan juma'a, daga bakin wannan juma'a wata banda gobe Allah ya kai mu kowanne masallaci an kare a zamna ko a yi sabka ko a yi addu'a, Allah shi kawo sauƙin wannan lalura. Kuma ba ran nan ba kawai za a tsaya, za a ci gaba da yi ko cikin masallacin ne Hamsa salawati, Allah shi kawo mana sauƙi ta azan bisa ga mahita.
Game da wannan kiran na hukumomin kasar ta jamhuriyar Nijar domin gudanar da yin addu'a a kowane lokaci, waɗansu ƴan ƙasa sun ce:
Nina Musa Idi Shabdagara tsohon tasha ta kwanne. Mun ji daɗi, mun yi horin ciki game da abin da hukumomi sun kanunna, nace ayi addu'a dukkan Nijar gaba ɗaya dinta da kasashen duniya gaba ɗaya, Allah shi ba mu kwanci hankali da zama lahiya.
Sunana dan Iyatayar nan kwanne. Ina fatan kiran da shugabanni sun kai ma al'umma, to abuna wanda shi kuma al'umma, don Allah don Annabi kowa shi mai da hankali bisa ga haka nan. Addu'a tana da amfani, da Allah na ce ayi ta matsala ta kama, to akwai matsala gaskiya ta kwana mutum shi kwanta hankali shi bai kwanta ba. To don Allah don Annabi kowa shi ga magana, ko ku wanda ji kiran shugabannin nan, to Allah ya taimaka ya addu'a ta Ubangiji, Allah ya karbi addu'o'in da mutane ke yi, Allah ya ba mu kwanciyar hankali da zaman lafiya.
Kam ya zo daidai, dan mun zo masallaci mun yi ta'addu'an nan, mun yi ta yi nan, mun yi ta yi nan gurgudu, muna son mu samu kwanciyar hankali cikin kasa, dan duk wanda an ka bari shi na sana'a tai, shi na samu abin da ya ci kai ma iyali ne, ka gani wannan daidai ne.
Hukumomin da yana cewa kowane dan Nijar kar ya gaje da daga hannuwansa sama ya dibi gabas, ya roki Allah sarki da ya shiri yadda waɗannan da suka dauki makamai suka shiga ta'addanci in suna da rabon shiriwa, ko kuma ya bada iko na awar gazar da su dukkan ijma'in su da zaran ba su yi saranda ba. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Haruna, yanzu kuma ga isu dauke da sauran labaran duniya.
Mutanen ƙauyen Myanmar sun tsere zuwa Thailand bayan da sojoji suka yi arangama da wasu 'yan ƙungiyar tawaye. Kamar yadda jami'ai suka shaidawa kamfanin dillancin labarai na AFP a jiya Alhamis, a ranar Alhamis ne aka gwabza faɗa tsakanin Karen National Union da sojoji a garin Lai Kai Kau da ke kusa da kan iyakar ƙasar Thailand. Irin wannan rikici na farko cikin watanni. A ranar Alhamis, hotunan da kafafen yaɗa labaran ƙasar suka nuna sun nuna mutane da dama sun yi jerin gwano domin tsallaka wani kogi da ke wani yankin kan iyaka. Wani jami'in gwamnatin Thai a lardin Tak, wanda ya nemi a saka ya sunansa, ya yi bayanin halin da ake ciki, inda ya ce akalla mutane 700 sun tsallaka bakin iyaka, kuma an ba su matsugunni da abinci. Na ji ƙananan bindigogi da manyan bindigogi, in ji wani mazauni wani ƙauye kusa da Lai Kai Kau. Mutane da yawa sun isa ƙauyenmu, kuma akwai kusan mutane 300,000 da ke ɓoye a nan. Jami'an kiwon lafiya sun ce dabbobi ma za su iya kamuwa da ƙwayar cuta da ke haifar da COVID-19, amma babu wani babban haɗari na yaɗa cutar zuwa ga mutane. Dabbobin da suka haɗa da karnuka, kyanwa, kura, zomaye, tunku da gada, cikin dabbobi da aka gwada ingancinsu a mafi yawan lokuta bayan kusantar su da mutane masu ɗauke da cutar. Cibiyoyin kula da cututtuka ta ce mutane da aka tabbatar ko waɗanda ake zargi suna ɗauke da COVID-19 su guji cuɗanya da dabbobin gida da namun daji da kuma sauran mutane. Hanya mafi kyau na haɗa cutar daga yaɗuwa tsakanin dabbobi ita ce magance ta a tsakanin mutane.
Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake nufar jamhuriyar Nijar, inda duk da matsalar tsaro da yankin da fake fuskanta, ake ta kokarin shirya buki ko sallar Ingila da za a yi gobe Asabar. Mata ma ba a bar su a baya ba wajen bayar da gudunmawa. Tamar Abari, gareki.
tawagarta da magaranta Isa Difa a jagorancin darakta ta hukumar kula da kyautata rayuwar iya mata Ummul Muminuna ta yi karin haske game da wannan zuwa nasu Difa.
Muna ma ƴan Difa godiya da kyakkyawan tarbo da suka muna a wannan hile. Mun zo da su da mata da dama don mu zo mu kama ma ƴan uwanmu na Difa. Mu shashare gari mu yi daidai gwargwado da abinda zai sa Difa ta hito Ingila. Bakin gwargwadon zawo da muka yi mata mun kawo dan abun karin karhi, akwai sabuli na wanke hannu karto 50, akwai rato guda 40, akwai tsintsiya 40, akwai burwet guda 10. Za a kama a rika kwasa shara ana kai ta inda ya kamata, ba dai ya isa ba. Sawai taimako ne na mutum da dan uwan shi da da magaram da Difa uwa ɗaya uba ɗaya ne. Allah guda muna muhimmin kare lafiya.
Lawan Maruma shine shugaban kwamitin shirya sallar ta Difa Ingila, yayi matukar farin cikin ganin wannan hoɓɓasa da matan na da magaran suka yi.
Na farko dai zan isar da sahihiyar godiyata da wannan nuna karrama da kuka yi, wannan nuna zumunci da kuka yi, wannan nunin ƴan uwantaka da kuka nuna mana. Lalle da magaran Difa ce, Borno ce, Kanam ce, da Margu ce, muniyo ce, don mu duka uwa ɗaya uba ɗaya muke tushen mu ɗaya. To bisa kan haka nan ina isar a sunana da duka sunan shugabannin region King Difa, abinda ya kama daga governor zuwa sunan mambobin committee.
Ita kuwa madam Bunu Asma'u Kanta magajiyar gari ko kuma mayor ta jihar Difa ta jinjina ma matan na da magaran game da haɗin kai da kuma zumuncin da suka nuna.
Jama'a mata ƴan uwana ina kwano, ina muku sannu da zuwa, ina muku marhaba marhaba. Gashi nan Allah ya kawo mu ranar da za ku zo ku kama mana don saboda garin mu ya tsaftatu yayi kyawu mu samu mu tarbi. Wagarana ta alburga ta alfahari ce. Mun gode kuma da taimakon da gudunmawar da kuka kawo mana. Ubangiji Allah ya gwada mana ranar da Difa Osi mata za su tahi da tawagar su su samu su kai muku a tawaga na wajen taimako wajen aiki da za ku sa a gaba. Muna muku godiya. Allah ya gwada mana an yi aiki lahiya. An koma lahiya.
Shugaban kwamitin ya ci gaba da bayyana fatan su kan kyautatuwar wannan sallah ta Difa Ingila.
Kuma yanda kuka zo lahiya, Allah ya sa ku koma lahiya. Wannan zumunci da kuka gwada muna, ƴan uwantaka da kuka gwada muna, muna fatan Allah ya kara karfafa shi. Abinda muka sa gaba, wannan gurin namu na muduka, mu cika shi lahiya. A yi taro lahiya, a gama lahiya. Muna fatan kamar yanda shugabanninmu na farko President Bazoum da kanshi ya ɗauki niyya, ya bugi gaba cewa kamar yanda aka yi shagulgulla a sauran jihohi, kowane irin matsayi ne jihar Difa take ciki, ita ma sai an mata nata. To bisa kan haka nan muna fatan wannan gurin da shugaban kasa ya ɗauka, Allah ya bamu karhin aiwatar da shi yanda ya dace. Allah ya karfafa dalili, Allah ya bar dalili, Allah ya bar zumunci, Allah ya saka muku da alheri, Allah ya biya ku.
Yanzu haka dai shirye-shirye sun kankama a garin na Difa tun kafin 18 ga watan Disamban ya iso, yayin da aka karfafa tsaro la'akari da yadda yankin ke fama da matsalan na tsaro. Tamar Abari, murya Amurka daga Damagara a Jamhuriyar Nijar.
To a gaida Tamar, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Kafin nan ga ko kuma kafin mu je ga shiri na gaba, a ɗan shakata da wannan.
Oh.
To yayi dare, yanzu kuma lokaci yayi da zan koma gefe guda. Aisha Ma'azu ta shigo da shiri na gaba.
Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashin Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Yau shirin yanayi da muhalli zai yi duba akan ranar ƙasa ta duniya, wato World Soil Day, kuma a dalilin haka ne na zanta da Dr. Zainab Nuhu ta tsangayar kimiyyar ƙasa ta Jami'ar Bayero dake Kano, wacce ta yi tsokaci a game da mahimmancin wannan rana. Da farko dai na nemi sanin mahimmancin wannan rana. Kuma ga abin da ta shaida min,
wannan rana na ƙasa na duniya yana da mahimmanci saboda sani a tunatar da amfanin ƙasa. Ƙasa na da nan tun bil adama, amma akwai abubuwa da yawa da suke faruwa akan doron ƙasa da ake so, to kuma in ba a yi amfani da shi ta hanya mai kyau ba, ana iya asara ko kuma a bata ta. Yanzu misali kamar a ce zaizayewar ƙasa ko kuma ambaliyar ruwa, misali kaga yana da alaka da ƙasa ya lalace. Kuma wannan alaka in ka lura ba kawai ƙasa ya lalace bane, ta wani hanya ya shafi dan adam har ma da hanyar samar da abin da zai ci. A kowane shekara an kebe 5 ga watan Disamba a matsayin rana na ƙasa na duniya. Wannan rana dai an kebe ta ne saboda ta farko a san menene ingancin ƙasa ga bil'adama gaba ɗaya da kuma sauran halittu dake cikin ƙasa. Kuma wannan rana an kebe ta saboda a ga ta wasu hanyoyi za a bi a yi tattalin wannan ƙasa, tunda dai amfanau ne ga dan adam.
Menene taken ranar ta bana?
To taken rana na ƙasa na wannan shekara shine a dakatar da karuwan gishirin dake cikin ƙasa, kuma a inganta ƙasa don samar ya amfani ga tattalin arziki ta hanyar noma.
A wani bangaren kuma, dan kungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya Umar Sada Anka a wata hirarsa da abokiyar aiki Baraka Bashir ya ce an samu raguwar gurbataccen iskar gas, kamar yadda masana suka bayyana a taron sauyin yanayi na duniya wanda aka gudana a Glasgow.
Baja Baraka, kusan kowa ma yana yin abin da ya kamata dai a rubuce a tunda tsare-tsare ne da za a kawo kada a aikace. Shine muke cewa to wannan a rubuce ga abin da ya faru. Bita kaida kafin mu tafi mun karanta mun gani ta kai rahoton ta tun daga 2015 ko 18 har zuwa lokacin da suka kai wannan tsari da kuma jaddada alƙawuran su na rage dumamar yanayi a Najeriya da kuma gurbatarsa. Domin a da inda rahoton ya nuna na Najeriya cewar kashi 62 zuwa ko 5 ne na dumama da ko kuma gurbatar yanayi akan harkan makamashi ne, amma rahoton su sun nuna cewar ya rabu sosai. Kuma da aka je shugaban kasa ya je ya jaddadawa cewa za su dage.
Shi kuma masanin kimiyyar ƙasa da harkokin noma daga ƙasar Nijar Dr. Abubakar Mamman Manzo ya yi mini bayanin nasabar matsalar sauyin yanayi da yanayi musamman ma a yankin Sahel na Afirka.
Duka wannan illoli ne na wannan canjin yanayi da kuma abin da shahi kaman sabkowar da muna tuna dai kowa ce kasashen Sahel, kuma yanzu kowa ya tabbatar da cewa saboda wannan matsalar canjin yanayi da muna tana sabka da wani irin salo wanda ba a sani ba a baya. Yanzu ana ganin cewa da muna tana iya ta yi gaugawar zawa, to amma kuma ka gani ruwan baya zamanto kamar da aka sani a da wanda yake bin girman da albarkacin noman da ake sawa. Za ga yin cewa yanzu cikin ɗan lokaci kaɗan ne ana yin ruwa masu yawa wanda suka yi ruwa ma na baya, kamar yadda ƙwararru bisa kan hangen yanayi suka gwada a ƙasashen mu, za ga an yi ruwa da yawa a lokaci kaɗan kuma ya zo da ƙarfi, inda za ga akwai illoli da yawa wanda ke kawo bisa kan mahalli, bisa kan gonakai, bisa kan makiyayoyi, bisa kan gurin zaman mutane, inda sosai za ga ya yi ambaliya ya yi ɓarna. Kaga in ka ɗauka bara da bana damuna sabkata tasa mutuwar mutum kusan 200 a Niger wanda yake ambaliyar ruwa ce ya ele kuma kamar wanda ko gidaje ne wanda suka zube sakamakon ambaliya kuma ya kashe mutane to duka wannan alakar za a yi da kasashen Sahel da wannan taro musakan canjin yanayi wancin haka kuma shi kanshi bangaren Sahel ya zama to bangare ne kaman lissahin da kwararru suka yi wanda kaman bai cikin bangarorin duniya wanda suke kawo illai canjin yanayi kaman wannan hayakin wanda yake kai shi ne ke kuma ba isa yi canjin yanayi
to mi sauraro ta haka za mu yi sallama a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako amma idan aka kasance da mu zuwa makon gobe za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka musamman ma Baraka Bashir da ta taimaka wajen samun nasarar wannan shirin da bakin namu Dr. Zainab Nuhu Umar Sale Anka da Dr. Abubakar Mamman Manzo sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi
Ta gaida Aisha yanzu kuma sai wasu kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuke kira kuna aje mana
Assalamu alaikum sashin Hausa Radio America sunana Usman Dogo Madaka rafi lokacin da nake jihar Nigeria ina so in kira da gwamnati jihar Niger da jihar Kaduna in Allah da annabi wannan hanyar da ya tashi daga Benin gari zuwa Kaduna hanyar kuma da ya tashi daga Kaduna zuwa Zanzibar da ya kamata a fara wurin wuraren na ido gwamnati ta kula da wannan wuraren sai da abubuwa yan kawo mana yanta da suna su kwashe mutane a kan mota
Assalamu alaikum sunana Usman daga jihar Adamawa a Jimeta Yola ni ina ba da ra'ayina kamar haka don Allah muna ta jama'a wanda suke kuse tuban kasa don Allah su daina sai a dinga roƙon Allah Allah ya yaye mana masifa amma wanda yake shugabancin kasa ba za a kuse miki ba sai a roƙa shi a taya shi da addu'a Allah ya yaye mana masifa amma ba kawai za a koma gefe a dinga kusewa ba a yi haka
Assalamu alaikum sashin Hausa jihohi Amurka mai magana Abubakar Muhammad Ilil Amara so kuta ce Nigeria ina magana na dai akan maganar Garba Shehu mai magana da yawun shugaban kasa ya ce sun dauki rahotanni kananan hukumomi amma har yanzu ba ga komai ba ba an aiwatar da komai ba har yanzu ana ta kashe bayan Allah ana kakkai bayan Allah kin gwamnatin Najeriya ko ta manta da talaka ita na kashe mai da kowa sai Allah da yi shi ba a taya maka mutum da duk halin da mutanen Katsina Sokoto kai da zamba da suke cikin ayyukan Najeriya muna cikin bala'i amma an yi tabbatun mu an kiyaye mu ya Allah kai mana magani ya Allah kai mana magani mai magana Abubakar Muhammad Ilil Amara Sokoto ke Najeriya
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice.
Sakatare General na Majalisar Dinkin Duniya, Anthony Guterres, ya ba da rashin tabbas game da shekara ta 2022 yana mai cewa a jiya Alhamis cutar COVID-19 ba za ta tafi ba kuma allurar rigakafi kadai ba za su iya kawo ƙarshen cutar ba. Haka an ji cewar karbe iko da Taliban ta yi wa makwabciyarta Afghanistan a watan Agusta ya tilasta wa 'yan Afghanistan sama da 300,000 neman mafaka a Pakistan amma yanzu an neme su da su koma gida. Haka zalika an ji cewar Majalisar Dokokin Amurka ta yi Allah wadai da irin kisan gilla da kuma cin zarafi da ake yi wa musulmai 'yan kabilar Uyghur a ƙasar China.
To masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande wanda ya taya ni gabatar da shirin sai kuma Salamon Abu wanda ya haɗa ya bada umarni da kuma injiniyanmu na yanzu. Ni Ibrahim Kalamusi Garba ke cewa sai an jima wassalam.